أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله تعالى يقدر أقوم أتمنى من مسلاتي من البركة مسلاتي سنة وادا ببما لممو الشيخ أبو بكر إمام إكراء الله تنسى رحمة أولا يمتينا قوم قوات رمضان إدراء النبي صلى الله عليه وسلم جبوا إعادة تريه قدو دا 40 قدو وانا يدي دا daya ga watan hudu shekara 2023 miladiya. Mun haɗu a wannan guri dan ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 207 fadin Allah ta'ala, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا زَامُ تَاشِي فَرْقُ فَنِنْ أَلَّا تَعَالَى هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. فاتم الله تعالى سامو كلام تديدي مفسر ديدي من جم دكتر ودن ايتي ديدي اما kafin nan wani ya rubuta tambaya yace ina hukuncin ma'aikacin da baya zuwa wajen aiki sai ya ga dama a wata yakan je kamar sau biyu, yaya matsayin albashin da ake biyan shi, ya ci adali ko kuwa yaya matsayin shi yake? Wannan ba zai ɗauki dukkan aiki ba, ba zai ɗauki kowane irin aiki ba. Akwai ma'aikatar da na farko da za ka kofa ka da aka baka, daga wani lokaci ake so ka je wurin aiki zuwa wani lokaci, abu na farko da mutum ya kamata ya lura da shi kenan. Abu na biyu, bodin din da yake kanka, na nauyin aikin da yake kanka, wannan su za ka duba. Akwai gurin aikin da kila ba ta yin aiki ma sai ranar litinin litinin, in ka je talata, laraba, alhamis, juma'a ba a yin komai a gurin. Akwai kuma offer da ba ta fi sa yin cewa ka zo aiki karfe 8 ba, ka tashi 4. In akwai wannan cewa ka'ida shi ne za ka zo 8 ka tashi 4, to wannan shi ne ka'idar lokacin aikin ka sai dai inda larura. Idan ba wannan ba, to sai a duba nauyin aikin. Idan na je yau, na je gobe, na je jibiri zaman banza zan yi, na Allah kuma ina da wani aikin da zan yi a gida, kuma rashin zuwa na ba zai lalata komai ba, ba zai hana komai tafiya ba. Kaga wannan zan ringa zuwa ne ranar aiki. Bari ma misali da ni, ni ina lecturing a College of Islamic Studies, College of Islamic and Legal Studies ta Kano. Amma lokacin da nake da lecture shi ne rana biyu. Ina da lecture karfe 3 zuwa 5 ranar Monday. Ina da lecture karfe 1 zuwa 3 ranar Tuesday. Daga nan ban da aiki. Kaga abin da nan shiga ne shi ne nije ne lecture na gama ne tafiya ta. Ko office ma ba a bani ba, ban da office. Sai dai ina so na zauna a cikin madar, sai dai office din wani. Kaga ba shi ne zamana ba. Muna gane ha? To wannan abun sun za a duba, ba za ka zo ka ce kowa dole sai ya yi, ya danganta da irin aikinsa. Sannan akwai aiki irin na yanzu wanda shugabanni sun lalata komai saboda zalunci. Duk wani ma nauyi na wani aiki da aka isa matsan wani allowance ka karu, duk sun tare. In ka zo gurin aikin ma zaman banza za ka yi. To kaga wannan za ka ringa zuwa aiki ne inda aiki, in ba aiki kai dawo ka gida ko karatun Qur'ani kai. Amma in ko baka ta yi sifan cewa 8 ne zuwa 4, to dole ka je 8 zuwa 4 sai dai inda lalura. to da ka duk mutumin da yake da wani budget a gurin aiki yake discharge wannan budget properly yake yin sa daidai to kaga wannan kudin da yake ci haram ne amma in yana iya yin aikin sa daidai da daidai to kaga wannan ba haram ne yake ci ba da haka ya danganta da aikin ya danganta da kuma nauyin da yake a kansa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر
Allah subhanahu wa ta'ala yana magana domin razanar da kafire game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da wannan addini na musulunci ga wanda duk bai yi shi ba Allah ce su kafire hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullahu fi dhulalin min al-jamami wal mala'ika hal yanzuruna shin akwai wani abu da suke sauraro face Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu a cikin inuwoyi na gizagizai wal mala'ikatu tare da mala'ikunsa mana ba abinda suke jira sai mala'iku su zo musu sai Allah ya zo musu mala'iku zo musu dan ayi hisabi shine Allah ya hal yanzurun ai hal din nan ma'ana ta shine ma yanzuruna ba komai suke sauraro ba ba komai suke dafu ba illa an ya'tiyakumullahu fi dhulalin min al-jamami wal mala'ika fati Allah tabaraka wa ta'ala yazo musu a cikin inuwoyi na gizagizai wal mala'ikatu sannan mala'iku su zo musu wannan zai faru ne yawmal qiyamati li fasli al-qada bayna al-awwalin wal akhirin Allah zai zo ne a wannan sifa dan yi hukunci a tsakanin mutanen farko da na ƙarshe fayajzi kullu amilin bi amali duk wani mai aiki za a saka mai da irin aikin da yayi in khairan fa khair in ya aikata alkhairi ya ga sakamakon alkhairi wa in sharran fa shar sannan in ya aikata sharri kuma ya ga sakamakon sakamakon sharri hadisi ya inganta a cikin littafin ad-daru qutni da kuma Imam Az-Zahabi ya kawo shi a cikin al-Ulum wannan hadisin kamar yadda Ibn al-Qayyim da Sheikh al-Albani suka tabbatar da wannan hadisi cewa yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe a farfajiyar al-qiyama limiqati yawmin ma'lum saboda wani alƙawari na wata rana sanin ya isa ranar al-qiyama 40 sana mutane za su yi shekara 40 a tsaye a filin alkiyama sai an yi shekara 40 shakhisatun absaruhum ila sama sun daga kawunansu zuwa sama me sai so so sai Allah ya hukunci kowa ya san matsayinsa yantaziruna fasla alqada suna tauraron a yanke hukunci wa yanzilullahu fi dhillil jamami min al'arshi ila al-kursi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko ta inuwar gizagizai ta al'arshinsa zuwa kursiyinsa to daga nan sai Allah madauki sarki ya hukunci a tsakanin bayi amma dai sai an yi shekara 40 ana jira a wannan munin ne ake a wannan lokacin ne ake yin gumi wani gumin sa iya koyi wani iya buye wani iya tinya wani gumin sa ma zai tinye shi wannan rana ita ce ranar tashin hankali ranar inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يني نيمي انا نجد انا جرن الله تبارك وتعالى يزو وسي الله تبارك وتعالى يزو دنيا ممكن كي تعرف مرحب سنن الله يزو وقضي الامر لكن انسي ازال سجع الامر واني وتا واني الجنة واني to dalla araf kowa a gaya mai inda zai kowa wani in ka shiga wuta kila za ka yi shekara 250 ne kawai a dare kai aljanna, saboda akwai lokacin da za a zo mutumin da yake da ƙwayar imani miskalu zarra za a fuskar da shi a mai da shi aljanna, amma dai sai ya mutu wuta. Wani kuma zai wuce ta sirai kamar kyaftawar ido, kamar walƙiya kawai zai yi kawai sai dai gan shi aljanna. Me yake jaye? Wannan shi ne imani da aiki da muna gane ha? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, karshe muna arama. Allah tabaraka wa ta'ala yake a wannan rana, Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ko mala'iku ma za su shine wajja a rabbuka wal malaku saffan saffa, shine nan hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika, ma'ana Allah zai zo mala'iku ma za su sahu sahu, Allah zai zo mala'iku za su sahu sahu, sannan kuma waji a yawan idin bi jahannam, a wannan rana za a zo da wutar jahannama ganta ƙuruguru da yadda take. Allah tabaraka wa ta'ala ce yawma idin yatazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra, a ranan ne dan adam zai yi tunanin da ma ya bi Allah, to wani tunani kuma gare shi a lokacin me zai ke tunawa, saboda lokacin da ya kamata ya tunani ya aikin da ya dace ya ce an yi mai wa'azi a masallacin juma'a, an mai a wajen tafsiri, an mai a gidan rediyo, ko ina yana jin wa'azi amma yana ɗaukan kamar watsa shata, ma'ana wa'azin baya amfana ta. To wannan ranar Allah maɗauki sarki zai zo zai hukunci. Idan mun kalli ƙarshen ayar da yake wa ila llahi turja'ul umur, dukkan al'amura a wannan lokacin za a maida su ne zuwa ga Allah, komai ya koma ga Allah a wannan rana, komai ya koma a wannan rana. In ka karanta qira'at Ibn Amir da Hamza da Kisa'i sai suka karanta wa ila llahi tarji'ul umur, kaga wannan fi'ilin ma'lum ne, menene zai koma zuwa ga Allah, mai fa'ili shine al-umur, shine wa ila llahi tarji'ul umur, zuwa ga Allah al'amura suke komawa, fa'ili anan shine al-umur. Amma wannan qira'ar wa qudiya al-amru wa ila llahi turja'ul umur, kaga wannan fa'ilin majhul ne, muna ganewa? Zuwa ga Allah za a mayar da al'amura, waye zai mayar da al'amura? Allah subhanahu wa ta'ala. Irin waɗannan ayoyi da ake cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ya yi kaza, kamar hadisin da yake cewa Allah ya aljan gare ya aka kasa dare uku, to kaso ɗaya na ƙarshen an yi na ɗaya, an yi na biyu, na uku, to Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya, yana waje da gafara da gafarta masa, waje da kirama ummata, waye yake da wata bukata roƙa in bashi. To irin wannan malaman musulunci sun yi maganganu. Wani ɗaya daga cikin malaman tafsiri al-Kalbi yake cewa hada min al-maktum alladhi la yufassar, wannan irin nassoshi ne da ba ta zo ka ringa tafe kai musu tawili ba. Da haka Imam al-Bazwi sai yake cewa a cikin ma'arif at-tanzil yake cewa wa kana maqbulun wa az-zuhri wa al-awza'i wa malik wa ibn al-mubarak wa sufyan ath-thawri wa al-layth ibn sa'd wa ahmad wa ishaq yaquluna fiha wa fi amsalha, waɗannan malaman da makamantansu suna faɗi a kan irin wannan ayar da kuma irin makamantansa. Sai ce amiruha kama ja'ad bila kai, abinda za ku shi ne wa irin waɗannan ayin ku tafiyar da su yadda Allah ya faɗe su, ba za ku ce ta yaya ba. Yanzu an ce Allah zai su hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika, tunda Allah ya ce zai zo su min yadda, amma yaya zai zo wannan kuma shi ya sani, amma dai tunda Allah ya ba mu labari min yadda, abinda suke so kai kenan, kawai kai imani da yadda ayar, ku yi imani da yadda ayar take, muna gane ha? Ku gudanar da ayoyin kamar yadda suka zo bila kai ba za ka tambaya yaya Allah zai zo ba wannan Allah shi ya san ta yadda zai zo saboda shi fa'alun ne libali qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna karimi ne na malik karimi ne na imam malik yace kullu ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabi fa tafsiruhu qira'atu dukkan abin da Allah ya tabbata da kansa Allah ya tabbata kansa da kansa a cikin littafinsa in kana neman tafsirin wannan abin to yadda ka karanta shi ne tafsirin sa ba dan ta Allah zai zo a cikin inuwa ta biza gidai ba mala'iku ma za su zo haka ne ko ba haka ba to wannan shi ne tafsiri kaka kara komai wannan ita akida ta sunna wal jama'a dan Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadu allati fawqa aydihim to iya fassara da ke cikin wannan ayar ita ce fassara babu kari lalle waɗanda suke ma mubaya'a suna yi ma mubaya'a ne a lokacin hannun Allah yana saman hannun shi to ba wani tafsiri Allah ya ga mana hannun Allah yana saman hannun shi kenan mun yarda yaya hannun Allah yake a saman hannun su wallahi mun sani ba da Allah ya da mun sani da Allah yana so mu sani shi zai ba mu labari to shi ma na sai ce ma duk abin da yaga Allah ya wato ya subbanta kansa da shi a cikin alqur'ani sufyan ibn uyayna yace wannan abin da ka karanta shi ne fassarar wannan aya ba magana cewa malam wani yace sahabi wani yace wani kaza a babu wannan sai dai in shi ma iya aya kawai ya tsaya wasukutu alayhi zaka shiru a iya haka laysa li ahadin an yufassirahu illa Allah ta'ala wa rasuluhu ba wani dan adam da zai kawo wani tafsiri sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam muna gane ha wurin wannan ayin haka ake tafiyar da su dan haka sai Allah yake wa qudiyal amr sai azartar da al'amura wasu suka ce azartar da al'amura shine ayi hukunci Allah na zuwa zai yi hukunci wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ba wai Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hukunci ba a'a amma gama hukuncin abinda ake nufi da hukubiyal amr shine wajibal azab ma'ana azaba ta tabbata ga wanda suka kafu sai suka je lagira haka haka wasu malaman tafsirin suka fassara muna gane saboda su a ganin su har an yi hisabi an gama komai an gama aiki wa dalika fadlullahi alqada wannan shine hukuncin da Allah zai yi bil haqq bayna al khalqi yawm al qiyama da gaskiya tsakanin mutane ranar al qiyama wa ila allahi turja'u al umur al amra suna komawa ne gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake
yanbani
Allah tabaraka wa ta'ala ce kal bani isra'il ka tambayi banu isra'il ka tambayi yahudawa kam ataynahum min ayatin bayyina sau nawa ne muka ba su aya bayyananniya mai bayyanar da hujjar wannan addini namu na musulunci mai bayyanar da sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau nawa muna ba su irin waɗannan ayoyi Allah ce man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah tabaraka wa ta'ala shadidul iqab mai tsananin uquba ne subhanahu wa ta'ala wannan ayar idan mun duba zamu ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan hujjoji da ayoyi da ya bawa banu Isra'il hujjoji da ayoyi da ya bawa banu Isra'il wani gurin ya ba su kisa ayatin bayyina ayoyi guda tara wannan ya hada da sandarsa ya hada da hannunsa ya hada da farsalna alaihim tufan wal jarad wal qumman wal tafaja duk ya hada da wannan Allah ya ba su da falakul bahr yadda annabi Musa ya tsaga kogi ya wuce haka wasu malaman suka faɗa wata malaman tafsiri suka ce a hujjojin da Allah ya ba su a littafin su shine hujjojin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda in yazo shi imani shi domin Allah bai kiyaye Yahuda da Nasara ba duka sai dai musu bayanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ya tafansu shi sa anan malam yake يقول تعالى مخبرا عن بني اسرائيل الله ينا فدي ينا ba mu labarin bani isra'il cewa kam shahadu ma'a musa min ayatin bayyina saunawa ko saun hujjoji ne suka gani tare da annabi musa qati'atin bi sidqi bima ja'ahum bihi kayadihi wa asabu mana wannan hujjojin suna yanke hujjar cewa bi hujjatin qati'atin da hujja yankakkiya bi sirqihi da yake nuna gaskiyar annabi Musa da take nuna gaskiyar annabi Musa muna gane ha da take nuna gaskiyar annabi Musa amma sun yi imani da shi ba su yi imani da shi ba mana abin da su ba jahilci bane akwai hujja kamar hannunsa da yake haske kamar tangarsa kamar tsaga a ruwa da sauransu da irin su lullukarsu da ya daga jimare da irin su almanu wa talwa duka waɗannan ayoyi da ke nuna cewa lalle annabi Musa gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne wasu malaman suka ce bayan wannan an ba su hujjoji na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me yasa ba su imani da shi ba me yasa ba su musulunci ba me yasa ba su imani ba ba su imani da addini ba ba su imani da annabi Musa ba ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa Allah madaukin sarki ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allaha shadidul iqab duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa mana musulunci ya zo ma ka ajiye shi ka dauki kafirci annabi Musa ya zo ma ka ajiye shi ka dauki fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ma ka ajiye shi ka dauki kafirai kaga wannan ni'ima ta zo ma kuma ka canja ni'ima shi sa Allah ya ce alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra
alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa
الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار شنب هذا ما وأن ذلك تنجل إمر الله دبتلسي سك تنجل إمر الله دكافرتي لا مسلمتي سك أجيس كافرتي سك بتلسي وألله وأحلوا قومهم دار البوار suka saukar da mutanen zuwa ga gidan halaka Allah ya ce wutar jahannama za ta shiga jahannama ya launaha wutar jahannama za ta shiga kuma fa bi'sal qarar wannan gurin ya zama shi ne matabbatar ka to yayi muni a ce wutar jahannama to dan haka Allah ya musu nima su Yahudawa ko dai na wancan zamanin ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun canja sun fahimci gaskiya sun canja shi sa Allah yake a tambaye su haka kawai Allah zai musu azaba a'a sai dai Allah ya kawo musu aya bayyananniya da yawa wacce ke nuna gaskiyar annabi Musa su na zamanin annabi Musa sun san akan gaskiya yi hatta na zamanin annabi sallallahu sun karanta wadancan hujjojin sun je su sun san hujjojin cewa annabi gaskiya ne amma su ke jari kaga wannan mutum ce wa ni'ima ne yanzu a kota ni'ima da ta wuce ni'imar musulunci babu ba wata ni'ima da ta wuce ni'imar musulunci amma Allah ya nuna musu dan su imani amma sun kauce shi sa Allah ce duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuba shi yasa wannan ayar ta annabi kar ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bikal qarar fi tabbatan ma da cewa duk mutumin da ke butulcewa ni'mar Allah musamman ni'mar ta shafi addini ko imani da annabawa to wannan ni'mar in yi wasu ne ta ba inda zai zama shi musal jahannama Allah ya kare sai Allah ta halaye shi
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَقَالُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
الله تبارك وتعالى زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا an kawatawa wadanda suka kafirce wa Allah an kawata musu rayuwar duniya ba abin da yake burge su sai rayuwar duniya wannan duk wani kafiri da yake cewa shi rayuwar duniya yake ke burge shi haka duk wani mutum da bai kula addini hammin sa da inda yake so ya shine samu abin duniya shi sa Allah ke zujina lil ladina kafaru hayatid dunya sai Allah ce wa yakaruna min alladina amanu hakan har ya ja sukan yi ingilanci ga waɗanda suka yi imani saboda yawa daga cikin wanda imani da talakawa ne sun samu da duniya da aka sai sai rinde musu ingilanci ai wannan addinin nasu da gaskiya ne da su za a ba ku sun manta law kana fi dunya ta'jilu inda Allah janaha ba'udha ma taqa Allah kafiran shurbata ma da ake duniya tana darajar fuffiken sauro a gurin Allah tabaraka wata'ala da Allah bai wa kafirin ruwan da zai sha ba amma duniya ba ta da wannan kima kai wani gudun ma Allah sai bai gaya mana cewa da a ce duniya tana da kima ba dan ma kan mutane su dauka kafirci ne gaskiya ba da duk wani azurfa da dinari da duk wani kayan ado da Allah sai ya ba wa kafirai dan annabi duniyar ba kwa rubuce ai musu katanga ta dinari da azurfa ai musu kofa ai musu wundu ai musu matattakala أرم الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ذنوبهم سورا
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا مَسْرُورًا عَلَيْهَا الله تبارك وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة hadan ma kar mutane suka fice al'umma guda daya ba mana zama suna ganin kamar kafircin ma daidai ne la ja'alna liman yakfuru birrahman bi buyutihim suqufan min fidda da wadanda suka kafirce wa Allah rufin gidan su ba ta mutu na da ba wa ma'arij 'alayha yabharun ko bai matattakalasu da shi ma sai an yi musu wannan abin na adalfa wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un sannan kofofin gidansu da gadajen gidansu da matattakalan gidansu da komai na gidansu daga nan da za su danki shi duka da an musu na azurfa kai Allah ya ce wa zukhrufa da ma mun ba su dukkan wani kayan ado dan mu nuna duniyar ba ta kuma ce to wani sai dauka arnan su ne suke da gaskiya sai Allah ya ce dukkan wannan ba na abani ba rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira tana nan a wajen ubangijinka ba wanda yake same ta sai mai jin tsoron Allah shi yasa zaka duniya arne samu kai ma ka samu shi yasa zaka yadda muke neman duniya ido rufe da a ce lahira muke nema ido rufe haka da kowa ya shiga aljanna da kowa ya shiga wannan duniya sai yake halal yake haram neman ta muke ko ta wata hanya ka je zuka sunan yadda zaka dan kasuwa zai kariya dan kasuwa zai ci amana dai albus manzo Allah ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya mana albus baya tare da manzo Allah yace wa in sadaka wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima, in sun yi gaskiya sun yi bayanin yadda sil'ar yadda kadarar su take, Allah zai sa musu albarka a ciki. Amma ba za a yi saboda dan adam gane shi wayensa ne zai ba shi kuɗi, da haka ya yadda bi kowace irin hanya ta haramun don ya samu wannan kuɗin. To ka kaddara ka samu, ka yi tsayin rayuwa, ka yi lafiyar da za ka ci, bayan ka gama ci kuma ina za ka, shi ne wutar jihar nan. Za ka ji Allah ya ma hisabi a kan wannan dukiyar. In ka je ma'aikata, musamman manyan ma'aikata, in ka ji ana magana alherin kwafi, to haramci ne fa. Nan kifa kasinsa haramci ne cin hanci, amma kowa ya rufe idonsa zai ci. Hatta wannan mulkin da ya ji ana ha maza ha mata, sai na zama shugaban ƙasa, sai na zama gwamna, sai na zama senator, sai na zama rep, sai na zama state assembly. 90% na masu yin waɗannan sai na zama chairman ko kansila, 90% neman duniya ne. In ya je ba zai tsaya a iya halalin ɗinsa ba, sai ya hana da haramu, sai ya hada. Kai bari in gaya muku, Najeriya ta zama waɗanda ba sa cin haramun a Najeriya ɗin kaɗan ne. Shi sa komai namu yake lalacewa. Yanzu aiki wannan in za a yi muku a unguwarku, da mai yin aikin, da wanda ya bada aikin, da yan tsakiya, sai an hada baki, to nawa ne nawa, nawa ne nawa, abin da ya saura da shi za a zo a yi muku aiki. Shi sa za a yi shi ba kwaliti. Shekara ɗin shekara biyu sai ya lalace, da haka wata gwamnatin ma an ta zo sai ta yi. Wannan haka al'umma ta koma. Talakawa a junansu, mai fati nake ke. In ka sune ka bashi kekenka ko babur, ka bar gurin, ya ga huda guda ɗaya sai ya kare ne. Saboda tsabagen rincin cin haram. Dan Allah ne za ka samu wannan irinsu ne. Wannan a cikace za ka ci, dan haka ga ya lalata ma cikin keke ko babur ko mota, sannan ya tsara ma huda guda biyu dan ka biya shi wannan. Ko mai irin wannan sai kalli shugaban ƙasa ya ke zagaya shi azzalimi. Ka ji mutumin da bai iya kau da kai akan naira 20 ba, ya kake tunanin kai shi inda zai samu naira miliyan 20? Wallahi da ake muna jin tsoron Allah, muna yin abin da ya dace majority ma ake suna yi. Wallahi da Allah ba irin shugabannin nan zai ba mu. Wallahi wanda za su ji tausayin mu zai ba mu. Wanda za su ji tsoron Allah akan mu zai ba mu. Wanda za mu mutunta mu zai ba mu. Amma mu ne ƙarya, mu ne ƙarya alƙawari, mu ne cin amana, mu ne cin haram. Talakawa su ne zinace-zinace, su ne luwaɗi, su ne lesbian, su ne tauye mudu, su ne duk wani irin laifi da ka sani, su ne mutanen da za a ba kuɗi su je su zaɓo shugaba. Duk ba su ce wannan laifin, kuma duk ba ɗan komai ba, ba kawai don a samu abin duniya, kuma ina abin duniya? Ina aiki, waye ya samu? Waye ya samu? Amma mutum ya rufe ido, ya rufe ido, dole sai ya samu. Wallahi in ka ji tsoron Allah ba abin da Allah bai zama ba. In ka ga Allah ya baka a talaka, kana bautata mai kana addu'a, wallahi tattalin da ya ma a aljanna ba ƙarami ba ne. Amma ba a bautar Allah a taɓi, ba a nuna an yarda da Allah a taɓi. Duk mutanen da suke kula a hanyar Allah za su gaya ma cewa su in dai suna addu'a al'amari sun kawo su za su yi nasara. Saboda me? Saboda suna da alaƙa da Ubangiji. Amma kai ke saban da ka ga dama, yanzu dan Allah gidajen kallo da ake yi ba talaka ba ne suke yi. Ai gidan kallo a unguwa, na taɓa zuwa wata unguwa a Kano, unguwa uku, ina yin mutane lasta, nan kuma ana yin kallo. A daidai gurin bayan mun gama karatu nake da jama'a, mu yi addu'a Allah ya sa wannan gidan kallon ya koma masallaci ko ya koma makaranta. Ba na jin an mutu shekara ɗaya da ni da waɗansu ɗan uwa a Kano aka gayyace mu muka je muka buɗe wannan gidan kallon ya zama masallaci. Ya zama masallaci. Suka ce ni zan zo ne jawabi saboda ni ne addu'a a gurin, kuma dama gurin ya dame shi. Ka rinda alaƙa da Ubangiji mai kyau, duniya da kake ganinta in dai kana nema sai ka ta. Kuma kamar yadda malamai suka faɗa, wai mai amfanin duniya? Ka ci ne, ka sha, ka yi sutura, ka taimaki wani, bayan wannan ne za ka yi? to amma sai ga kowa duniyar da ita yake nema kowa ya tafi neman duniya to kuma za ka samu duniyar ba haramun ba ne amma ka samu ta hanyar halali ka samu ta hanyar halali in ba ka samu ta hanyar halali ba rayuka tana cikin matsala za ka je lantana za a gani na shakarta mana hadisin Abu Huraira hadisin atadruna mal muflis kun san wa za a yi fallasa ranar alkiyama sabai an tace ai wanda bai da kuɗi bai da kadara misali ce wannan talaka kenan yace wannan mutum ne ga sallah ga azumi ga zakka wannan hadisin akwai tashin hankali a cikin shi duk wani abu da ake bukata requirement ake bukata ka shiga aljanna ka gama tara sai dai ka zagi wani kai wani kadaki kai gulmar wani ka ci mutuncin wani ka ci dukiyar wani ta hanyar haram kana malamin al'umma da ke karantar da su an ba ka kuɗi ka ɗi baɗar gaskiya duk za ka wannan ba za ka kuma tara wannan ga lada da za ka shiga aljanna amma ga waɗancan laifuka sai ake to a ɗebi ladanka a ba wancan da ka zaɓa in an yi satellite akwai sauran ladan sai a ɗiba a ba wanda kai gulmarsa in akwai saura sai a ɗiba a ba wanda kai wa ƙazafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan ya kare duba kuma sauran mutane ba a biya su ba waɗannan mutane ne da suke yarda maganarka amma ka ƙi yadda ka faɗi gaskiya saboda wanda za ka ga gaskiyan sun ba ka kuɗi to su ma gurgudun cutar da ka musu kuma ga ka baka da lada sai a ɗebo zanubin sai a lafta ma wannan da ka ci dukiyarsa ta hanyar haramu ta hanyar da ba gaskiya ba gurgudun dukiyarsa da ka ci to sai a kwaso zanubinsa gurgudun wannan dukiyar sai a lafta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan zai waye gari bai da komai sai zunubi daga nan sai a wurga cutar jahannama da duniya tana da kima da Allah bai ba kafari ba ba za mu ba da tana da kima da bai ba kafari ba aran ba Allah ta almadu wal balu
almanu wa
Allah ce da dukiya da ayaya kawai a duniya da duniya zina tun hayati duniya a dole na rayuwar duniya amma wal baqiyatu salihat wasu ka fassara al baqiyatu salihat da ayyuka na gari wasu ma ka fassara da al baqiyatu salihat la hawla wala quwwata illa billah to wannan shine girman lada a wurin Allah shi ta Allah ce bal tu'thiruna al hayati duniya
bal tu'thiruna al hayati duniya wal akhirati
Allah tabaraka wa ta'ala ki bari da ni tu'thiruna al-hayat ad-dunya kun li fi tara ad-dunya amma lahira ita fa al-khair kuma lahira ita ta buga magudan da za a dawama yadda muke neman duniya yayyawa kuma ka nima ma baka samu ba wani ya dade yana neman haram yau shekara 20 amma ko miliyan 10 ne taba gari a hannun sa kawai sai dai samu 100,000 ta haram yace 10,000 yace 2,000 yace wani gurin in yaje amma kai shi kotun a daure shi wani gurin a mai duka wani gurin a daina yaje da shi mutuncin sa ya zube to da ka duniya ta kafare shi shi sai ce jinna lil ladina kafaru al hayat ad dunya wa yasharuna min al ladina amanu sai ga kafaran nan suna yi wa masu imani izgilanci shi sai Allah ya ce innal ladina ajramu Allah ya ce lallai waɗanda suka yi mujrimanci a bayan ƙasa ba wanda suke da dariya sai mu'mini. Mu'mini suke da dariya saboda kawai ba su da duniya. To Allah sai ya ce wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah. Waɗanda suka yi tsoron Allah su ne a saman su a ranar alkiyama. Ma'ana su ne masu daraja madaukakiya dan aljanna za a kai su fi jannatin aliya anan za a kai su. Kaga su ne sama da su. Za su zama sama da su saboda me saboda wuta ta munafikai ce da kafirai ita kuma tana ƙasa tana ƙasa innal munafiqina fi jansil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira innal laha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, a nan Allah zai tara su, su kuma mu ne suna sama, mana su ne a saman su a ranar alkiyama. Saboda me? Za su samu sakamako mai kyau, za su samu daraja mai kyau. Shi sa Imam al-Bukhari ya rawaito wani hadisi da yake da alaka da wannan aya. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da yake da alaka da wannan aya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune tare da sahabbansa. Hadisin Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, hadisin Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi yake cewa marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakala li rajulin indahu dalik, sai manzon Allah ya kalli wani da yake zaune da shi ya ce masa, ma ra'ayuka fi hada, me ra'ayinka game da wannan mutumin da ya wuce? Fakala sai ya ce rajulun min ashrafin nas, wannan tana ganin sa aina daga cikin madaukakan mutane, kawai dai ya gan shi da riga da mota da abin jiki bulbul, sai ya ce wannan yana daga cikin mutane masu matsayi. Hada wallahi hariyun in khataba an yunka, wannan ya cancanci in dai zo gida ya nemi aure a bashi. Wa in shaffa an shaffa, haka idan ya nemi ceto lalle wannan ya kamata a bashi ceto. Qala fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzo Allah sallama sai shiru da yake komai ba. Thumma marra rajulun akhar fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma ra'ayuka fi hada, sai ga wani mutum nabi ya zo zai wuce ba shi gane da kyau, rigar ba kyau, komai ba kyau, kawai sai manzala ce ki wannan komai za ka faɗi game da shi? Sai ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha rajulun min fuqara'il muslimin, wannan ai ba kowa ba ne, kawai wani talakan musulmi ne. Hadha hariyun in khataba an in khataba an la yunka, ta wannan yanzu neman aure ya kuka wace, ranki ku hala rashin. Wa in shaffa an la yashaffa, wannan yanzu neman ceto kar ku bashi. Wa in qala an la yusma' li qawli, wannan yana magana ma kar ku sake ku saurare shi, to me zai ga muku mutum ga talauci ga kaza, ai bai da wani amfani wannan. Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada, kaga wannan da kake ganin sa makaskanci, shi wannan din khairun min mil'il ard mithl hada, ya fi cikin wancan, cikin wancan na duniya, to wannan guda ɗaya ya fi amfani. Saboda wancan haram ne yake ci, kudin sa ba na halali ba ne, ba Allah ya ce ba imani gare shi ba. Shi sa ba a ƙona rayuwa da abin duniya, shi abin duniya ƙaddara ne, tun kana ci kowa ake rubuta mai adalinsa. Kuma duk mutumin da yake gina rayuwa akan abin duniya, to buƙatarsa ba za ta biya ba. Domin za ka ga abin duniya za ka bi shi da ƙarshe, kuma Allah zai daɗe shi, saboda ƙa'idar Allah ne. Wani a farkon rayuwarsa zai fara arziki, in ya je tsakiya daga nan kuma zai talauci sai ya ƙara sa'a haka. Wani zai faro a cikin talauci, sai ya je ƙarshe sai ga wadata ta sami sai ya ƙare a haka. Wani kuma ya fara da talauci, tsakiya wadata, ƙarshe rashin wadata. Kowane irin yanayi Allah na iya canja, don Allah shi ne kaɗai ya san gaibi, shi ya san me ya tsara. Da haka idan ka zo ka gina rayuwa akan abin duniya, to wannan abin duniyar Allah na iya ƙarar da shi lokacin da ya ga dama. Komai yawansa kun faifun ne, in Allah ya kalli mutumin da ake ganin yana da kuɗi, kamar yanzu a Kano ake ma Alhaji Aminu ɗan caca, in Allah ya so ya talauta shi a sati ɗaya sai ya talauta shi, kai sati ɗaya yawa yanzu sai Allah ya talauta shi, dan duk abin da ya mallaka sai Allah ya halakar da shi yanzu. Duk da muna mai addu'a Allah ya ƙara arzikinsa. To haka Allah ta gudan haka, ita duniya ba wani abu ne da za a karkata zuwa gare ta, kuma ba a yanke mutane hukunci. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane da gan su rigar su ba ta da kyau, kamar su ba ta da kyau, da za su zo kofa ana taro koran su za a yi. Amma ce irin wannan mutumin lau aka sama alallahi da abarra, da zai rantsi Allah zai yi abu kaza, to Allah ya cika masa alƙawari ya yi masa saboda matsayinsa a gurin Allah. Saboda matsayinsa a gurin Allah. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa.
Ya ayyuhan nasu inna
Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nas, ya ku taron mutane, mu muka halicce ku maza da mata, sannan muka sanya ku yanki yanki, gari gari, muka sanya ku kabilu daban daban, nan ku mu'amala da juna, ku fahimci juna. Amma duk wani abu da ka gani a duniya ba kuma bane, kawai inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi kowa girma da mutunci da daraja a wurin Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah. Da haka jin tsoron Allah ne ake samun kima da daraja a wurin Allah, da jin tsoron Allah ne. Kuma wai mai jin tsoron Allah? Jin tsoron Allah ba ka ji shi. Allah ya ce kayi kayi don ka samu rahmar Allah. Allah ya ce ka bari ka bari don Allah ya tsare ka daga azaba, shi kenan shi ne tsoron Allah. Wani malami na gaya wa ɗalibinsa yadda tsoron Allah yake, ya ce ya za ka yi idan ka zo za ka wuce ta hanya an sa kwalabe da tsayoyi da sauransu, kaga za ka ɗan canza alƙabarka nan, sannan ka duba ina ne babu ka canza, to haka ake so ka rayu. Sai ka duba nan gurin shi ne ɗa'ar Allah, nan kuma saƙo ne, sai ka kauce, sai ka sa a can. Wannan shi ne tsoron Allah, ka ringa kiyaye Allah. In ka kiyaye Allah babu abin da Allah ba zai ba. Matsalar shi ne bamu da yaƙini, bamu da yaƙini. Da muna da yaƙini mun yadda Allah shi yake yi, wallahi zai mana, ba abin da Allah ba zai ba. Matsalar shi ne da muka ɗauka cewa ka ganka da tarin kuɗi da tarin gida da tarin sutura shi ne kaɗai ci gaban rayuwa. A'a, ai Allah ma ya yi ma ka fi ƙarfin buƙatarka, ka samu nutsuwa a zuciyarka, ka ji ba abin da yake damunka. Nan Allah wannan bai kuma komai ba. Yanzu aka je rufe wani daga jarin miliyan 100, amma ana bin sa miliyan 230. Ga jari na kaya na miliyan 100 za ka gani, yana da mota yana da gida, amma kuma ana bin sa miliyan 230, kuma da gidansa da motarsa ba za su miliyan 130 ba, ina sauran ana bin sa, amma kuma burge kai. Za ka iya samun mutum babban ma'aikaci ko wani jami'in gwamnati, ka ga yana da gida kaza, yana da fili kaza, yana da kaza, yana da kaza, sai ko baka da wannan, to ka fi shi. Dan za ka daina ka wuce ta gaban Allah halin halin, saboda ba haƙƙin kowa a kanka. Shi kuma dole sai akaunti duk wannan zuciyar da ya tara, wallahi wallahi sai Allah ya bincike shi. Kuma duk wanda ya ɗauki naira ɗaya ta hanyar haram a kuɗin gwamnati, Allah ya sani, kuma Allah ya yi rikodi. Ba abin da zai tsira a zai tsira daga wajen Allah. To me amfanin wannan kuɗin? Ya je ya samu dama, ya saci filin gwamnati, ya kwace na al'umma, ya kwace kuɗin mutane, ya yi rubda ciki da wasu, ya mallaki komai, amma da ƙarshe kuma na haramun. Kaga nan da yaje gurin Allah kuma ai shi zai zaga da yawa daga cikin mutanen da suke samun kuɗin haram ba za su yin abin daidai ba. Aksarin yaran da suke haddasa Al-Qur'ani a talakawa, duk inda wani yaro ya haddasa Qur'ani kan lababar sai zai talaka ne, da wa bai ciyar da shi da haram ba. Halali yake ba shi in an samu, a cikin ba a samu ba a haƙura, sai Allah ya mai baiwa ɗan sai ya haddasa Al-Qur'ani. To kuɗin duka rasa ko su shi mana in ji za ka haddasa Qur'ani, ba ka da damuwa. Aksar mun da suke zama malamai su ringa amfana al'umma, ɗayan talakawa ne, saboda iyayen sun tsaya a iya halali da su ba su haram ba. Amma za ka mutum ya saci dukiyar al'umma kawai sai kai ɗansa Amerika karatu, kaga kan dai ana magana Amerika ka san shashin ciyar. Ya saci dukiyar al'umma sai dai kai ɗansa UK, kuma yana ganin ma burgewa ne, ɗansa bai iya koda daga Fatiha zuwa ga Allantar Kaifa ba. Amma ya je ya koyi turanci, ya yi turanci ta zane ne, bambancin turanci da yarabanci duk ɗaya ne, da turanci da yarabanci da hausa da inyamuranci duk ɗaya ne. Duk je turancin zan gaje garin inyamuranci na inyamuranci ce, ka zama wani haka haka. To da haka duniyan nan kanmu ba san ba, kanmu ba ta muhimmanci, mazal san ba ce ba talauci ne ke je mu tsoro ba. Haka annabi yace laysa al-faqru akhsha alaykum, yace ba talauci nake je muku tsoro ba, abinda nake tsoro shine a shimfiɗa muku duniya ku ganta a fili kamar yadda aka shimfiɗa wa waɗanda suka zo kafin ku, ku ku rinda gasa wajen tarata kamar yadda suka yi gasa wajen tarata, ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su. Haka manzo sai mai faɗa duniya ko da wace ita halali ma da zalla da zuwa, amma duniya da take ita haramu sai ka yi hakuri da ita, dan akwai ranar da zaka zame ma ala kake wannan ranar ko ba za a ce ka dawo ka jira kukurka ba, kuma duk satarka duk damfararka duk yaudararka duk neman haramun ɗinka sai ka rasa wani abu, sai ka rasa. To wannan sai hakuri da iya abin da ka rasa, muna ganewa. Sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kididdigi wa kulli sadi ba, ba tare da hisabi ba. Malam yace yarzuqu man yasha'u min khalqi, Allah yana azurta wanda ya ga dama daga cikin halittunsa. Wa yu'tihi ata'an katiran jazila, Allah yana bashi kyauta kyauta mai yawan gaske. Bila haqlin wala i'dadin fi dunya wal akhirah, ma tare da iyakan cewa ba ko kirgawa a gidan duniya ko lahira. Kamar yadda ya zo cikin hadisi, hadisin Bukhari da Muslim, Allah hadisin Qudsi yace ya ibnu Adam anfiq unfiq alayk, ya kai dan adam ciyar da dukiyarka a hanyar Allah ni kuma sai ciyar da kai. Kaga wanda Allah yake ce da shi ko ba zai ciyar ba, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, duk abin da kuka ciyar Allah ne zai dawo da shi. Ya zo cikin Sahih Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أن الملكين ينزلان من السماء سبيعة كل يوم ذكا ساتيا ملائكة بيسنا سقوة فيقول أهدهما دينينا سوا اللهم أعطي منفقا خلفا يا أبنجي دي دون بك السيدة بيكيس أحنيرك يا الله كدامك كما يميرك هذا دين كبيرنا سوا اللهم أعطي منفقا خلفا يا أبنجي دي دون بك المرو سيكي لكي دوكيس بايا باقوة يا أبنجي دي لكتا كيسا زي القاتها مكتنك مليان بيربوما amma saboda babu aiki kakai a ciki bayan shekara ɗaya ba za a zo a ga kofi likaciya ba, sai maka ni wallahi ba sun yadda da su to ka riƙe saboda wayo, amma ka ba wa bayan Allah ka sarrafa su da gida ma za a ga suna nan in fi likaciya shekara ɗaya shekara biyu na miliyan biyar sauran kai bukatu da kake muke sai ga cikin ya koma miliyan goma, saboda Allah ya sa albarka. A wani hadisi na Muslim Allah yake cewa يقول ابن آدم مالي مالي تنغدغنا تدوكيا تدوكيا تا وهل لك من مالك الا ما اكلت فافني باقي دون امر ذاك مورا ادوكيا بس اي فاب انك تي قال وما لبست فابلي سي تفاب انك دينكا كما يزو يصوفا وما تسددت فامبي سي كما ابنك باير نتركا ونن شي تذكر دشي حزو على الاخره وما سوى ذلك duk abin da kai haka da shi ba fa zahibun wa tarikuhu lin-nasi, zaka mutu ne ka tafi ka bawa mutane shi ne da sha da sadaka in ka ga dama, bayan wannan zaka ajiye wa mutane ne shi, wasu su cinye gadon su mahalle ayan naka, wasu kuma ɗayan naka ne za a zo a ce musu ana bin mahaifinku bashin miliyan biyar ya bin miliyan hamsin, sai kai wallahi ba za mu iya biya ba, naka dai abin da za a ma lahira ka jiya ma kuma kuɗin ka ne وبنده كي أيكي الخير الله تعالى شيئا في كان الناس
كان الناس أمة ضوحة لما فعل الله النبيين والنبيين والأشيين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
نعم الله تبارك وتعالى يفعل شوى كان الناس أمة واحدة دا متعديس كتن في الأمة بيانيا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين في الله يأيكو لأن باوا سكذا مبشرين ما تبشارك وانده تاعد الله شوى ديشك على الجنة wa mundirina masu gargadin waɗanda suka kafirce wa Allah da cewa za su shiga wuta. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi, sannan Allah ya saukar wa da wannan annabawan da ya tafi da gaskiya. Li yahkuma bainan nas, dan yi hukunci a tsakanin mutane. Fi makhtalafu fihi, a cikin abin da suka yi sabani a cikin sa na musulunci ko na wannan littafi. Wa makhtalafa fihi, babu wanda ya yi sabani a cikin musulunci ko wannan littafi. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء أو من بعد ما جاءتهم البينة. سيدي وأن أك باس للكافر معنى وأن كي ساباني أتكي با وأن كي ساباني أتكي سي وأن أك باو للكافر أك باو الدين سيكا كرقا أبايا مبجا كارجا كارجا مسلم أما كن ساباني بغيا بينهم سبودا ذلك اللي تتعلم بسو سبودا حتى اللي تتعلم بسو kake da su ba addini, kake da su ba annabi. Fa hada Allahu alladhina amanu, Allah sai ya shigar da waɗanda suka yi imani. Limakhtalafu fihi min alhaqq bi idni, zuwa ga abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya. Bi idnihi, da umarnin Allah, su masu imani sai suka shirya zuwa gare shi. Sai Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici. Wannan ayar tana da ƙarin bayani da yawa, ga shi yin saura minti hudu kwata-kwata mu gama wannan karatu. Ina ganin za mu bari haka, gobe idan Allah ya kai mu za mu yi bayani da ya shafe ta, sannan kuma sai mu ci gaba da tafsirin. Fatan ma Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana, ya yafe mana. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.